بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو مكتابها دعاء ونما صلى تيمي البركة إن شاء الله na annur da ke nan wasu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aikin daidai din muna roƙon Allah iyayenmu da malamanmu da zuriyar mu ƴaƴanmu da makamantansu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu da muke rayi Allah ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wataala addu'o'i da muke da ibadu a wannan wata mai albarka ya amsa mana su ya Allah kada ka haramta mana ladan ibada a wannan wata Allah muna roƙon ka kada ka haramta mana karban addu'o'in mu da muke a wannan wata yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na bakwai a wata na Ramadan hijira shekara ta 1445 shekara ta 1446 darasi na 6 a wata Ramadan hijira shekara ta 1445 zai zama na 6 tun da ranar litinin aka fara insha Allah zai zama na 6 jazakumullahu khairan ƴaƴanmu da aka sace kamar na Federal University na Gusau ƴan mata in nace ƴaƴa ba ina nufin da ƴaƴa na a ciki ba sai dai abinda iyayenmu suka karantar da mu shine ɗa na kowa ne dole kuma mu zauna kamar haka cewa duk ɗa na kowa ne to ya dace mu riƙa jin raɗaɗi kamar mu muka haife su muna roƙon Allah ya bayyana su waɗanda aka yi garkuwa da su a Borno State da a Kaduna da kuma Sokoto da ko'ina a Najeriya Allah ya kubutar da su waɗanda suke laifukan nan Allah ya tona asirinsu in za su shiri Allah ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ya sa bala'i ya kare a kansu baya ga wannan zan ba ku hakuri karatun yau sai a shashi da yadda yake in na fito da tsananin zazzabi har ga Allah fiba ne ina ma cikin treatment na fiba amma kuma ban aje azumi ba da taimakon Allah haurowa kan masallacin nan sanda aka taimaka mini na gagarai sannan fita na a gidana sanda aka taimaka mini na yi amma ganin adadin jama'a da za su taru in ban fito ba a watsai shi yasa na gagarar ni na wahalar da kaina don su jama'a ɗin da suke nan wurin fizikali da masu jin mu ta sauran kafofi su amfana to na kwammace ni na wahalar ɗin don ku ku amfana ɗin amin ya gaba na gaba dazu nake samun labari akwai mahaifiya ta fadilatu sheikh shugaba Abdullahi Balalau cewa ummar sa ta rasu in an ce umma ya kokan wata mahaifiya mai suna Hajjiya Bilkis Musa bisa ga labarin da nake samu a Bauchi Taraso. Muna aiki da wannan dama mu isar da ta'aziyya zuwa ga shi shugaba Abdullahi Balalahu, ƴaƴanta, mai gidanta, sauran ƴan uwanta, da cewa Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya yafe mata, Allah ya sa can yafe nan, Allah ya sa ayyukanta na alheri su bi ta wuraren da ta kuskure, Allah ta'ala ya yafe mata. Muna karanta ta'aziyya yadda sunna ta karanta, inna lillahi ma akhar wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Na biyu kuma ina kara samu cewa labari cewa mai martaba sarkin Dare Zauma ya rasu daga jihar Bauchi a Gen. Muna aiki da wannan dama muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da fadarsa da jama'ar Dare Zau da mai martaba sarkin Bauchi da sauran jama'a da ke da alaka da shi a Najeriya. Allah ya gafarta masa, ya yafe masa, ya ji kansa, Allah ya sa ayyukansa na kware su bi shi. Inda ya kuskure, muna roƙon Allah ta'ala ya yafe masa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi bakuncinsu duka. Muna ƙara ta'aziyya da inna lillahi ma akhar wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Dukkan wani wanda aka yi wa rasuwa mai yiwa, ba mu ji labari ba, muna maka ta'aziyya ko ina kake. Allah ya jikan mamacinka, Allah ya yafe masa, Allah ya karɓi bakuncinsa, insha Allah. In akwai tambayoyi masu ma'ana, injiniya sai a karanta insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mai tambaya ta farko yana cewa ne, da fatan Allah ya kara wa malam lafiya.
Amin ya hayyu.
Allah ya kara wa rayuwa albarka da al'umma baki ɗaya.
Amin ya hayyu ya hayyu.
Yake cewa malam tambaya ce da ni da kuma shawara. Tambayar ita ce, idan mutum yana da sabon aure, yayi mu'amala da, wato yayi mu'amala da aure da ita kuma a cikin azumi da rana, malam ne ne hukuncin azuminsa da na matarsa. Sai shawara, yake cewa ya kamata sarakunanmu da malamanmu su hana yin aure a lokacin da azumi ya rage saura sati ɗaya. Da fatan malam zai shawarwa lafiya daga Ibrahim Wakil Umar Shugaru.
Wannan shi ma dai ustazu ɗan duniya ne. Kawai shari'a ba ta hana ba, sai malamai da sarakuna su hana. Ai, yin aure a wannan lokacin halastinsa daga wurin Allah ne da manzonsa. Malamai ba su da ikon su shiga gonar Allah, sai dai su ba da shawari. Amma ba wai a hana ba, a iya ba da shawari ga wanda yake da matsala, sai ya ɗan duba tayin da ya dace. Sheikh Abdulrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di, na'am As-Sa'di, rahimahullah, malamin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi, tafsirin sa shafi na 87 yayi magana akan wannan matsala. Gabanin kuzawa ga wannan magana da malamai suka yi da shi kansa shine cewa mu'amala da iyali da rana a Ramadana ga masu azumi, na farko haramun ne, na biyu azumi ya lalace, na uku kuma akwai kafara musamman akan wanda shi ya tilasta ta tayi. Malamai sun nuna wajibcin kafara saboda dogaro da hadisi da yake Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihim, wanda Muslim ya kawo hadisi din, a hadisi na 1111, cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake, suna tare da manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi, wani mutum ya zo, yana zuwa sai ce manzon Allah alaf, annabi na shiga uku in ji shi, fiyayyen halitta ya ce ma a halakaka, me ya shigar da kai uku, me ya shigar da kai uku, ya ce halaktu, ya ce ni na shiga uku na lalace, ya ce ma a halakaka, menene ya halakar da kai, ya ce waqa'atu al-imra'ati fi ramadana wa ana sa'im, yace ya auka wa iyalinsa ne a watan Ramadana yana cikin halin azumi. shiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yace masa itkorkaba ka je ka yanta wuya bi ma'ana wuya na baiwa mumina shine sai nemi kudi ya je yanta baiwa wancan lokacin akwai bayi sai yace la astati ni talaka ne ba ni da kudin yanta baiwa sai yace masa sum shahrayn mutatabi'ai ka je kai azumin wata biyu a jere ko kwana 60 in kada tsakiyar wata in kuma farkon wata ka fara in ta kare a kwana 29 to ka gama watan farko sai ka shiga na biyu yadda kwanakin suka yi 29 or 30 anan za ka tsaya sai su fiye halitta to azumin wata ɗaya ma na gagara bare kuma wata biyu shi mai matsalan wata ɗaya ma gagara kare kansa ko bari a ce je na wata biyu ai kaga abin yana da wahala sai yace to ka je ka ciyar da miskinai 60 miskinan ka je ka ciyar da an fi kala 60 miskinan ka je ka ciyar da miskinai guda 60 sai yace ai ba ni da kuɗi na ce ba zan iya baiwa ba kuma ba zan iya kaza ba wannan ma ba zan iya yi ba wannan yake bayyana na farko gabanin mu je ko ina su ne matakan da ake bi na kaffara ga wanda ya mu'amalanci iyalinsa yana da hali sai yace ba zai iya ba sai ya zauna gefen fiye yin halitta ya yi tagumi ya kasa ya tsare a gari da za a yi da shi shi kuma fiye yin halitta daman mutum ne sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi mai jinkai shikenan yana zaune can sai a kawo fa'utiyar nabiyu bi arakin fihi tam sai aka zo da wata dan kwantaina ko dan kwarya da dibino a ciki sai fiye yin halitta ya karɓi wannan ka je ka yi sadaka da shi yace aina yace anan garin Madina yace tsakanin waɗannan duwatsun Madina guda biyun nan banga wanda yake gida na buƙatar wannan dibinon ba sai fiye ya hallaje to kaje ka ci da iyalanka dibinon shine saukin addinin musulunci muhammad shahid malamai suka ce hadisin bai nuna cewa kafara ta fadi sai dai tana fadiwa akan wanda kowace hanya bai da hali in ku yi sabu hali a gaba to sai yi kokari ya aikata malamai irin su Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala suna da fahimtar cewa a hadisin shi aka ce ya je yayi kaffara idan matar ba da son ta bane da karfi yafi karfinta ko ya rinjaye ta ba a son ta ba suka ce ba za a wajabta mata kaffara ba me dalili saboda Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba ko abinda aka tilasta ta in fa da son ta ne to duk yana iya shafar su guda biyu na biyu idan a dare ne a farkon musulunci idan ka yi azumi ka yi buɗe baki gabanin ka yi bacci kana yi mu'amalar aure da iyali amma in ka riga ka yi bacci ka farka ko ba za ka yi mu'amalar auren ba dimo ka yi bacci a dare aka farka to ba za a yi ba to daga baya sai Allah ya sauwake ya ce dukkan dare ɗin nan Allah ta'ala ya halakar muku uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisa'ikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل wannan zai zama cikin bakar ayata 187 so anan sai aka halartar da dukkan dare so a dare a ramadana mu'amalan aure baya bata azumi ko bai sa kafara amma da ranar lokacin da ake azumi ko da safe ko da yammaci wannan yana bata azumi kuma yana wajabta kafara sai a kiyaye ba dalili bane kace sai an yi doka an hana ko kadan ba dalili bane daga buɗe baki da ake wajen 6 da rabi ko abin da ya kama da haka har zuwa asuba wajen karfe 4 da ake daina suhur ko abin da ya kama da haka bisa ga canjin yanayi kana da akalla awa 10 me wani mu'amala ne awa 10 bai ishe ka ba mu tambaye kanmu mana wani mu'amala ce bai ishe ka ba so mu yi wa kanmu adalci ba sai an yi wata doka da sarakuna da malamai sun yi ba ba wata dokar da za a yi kuma ba mu goyi baya a yi ba kai kuma abin da ke kanka in kai ya shafa an kuma wani ka tambayawa to shi ke nan ga abin da Qur'ani da hadisi da maganganun malamai suka ce wallahu ta'ala a'lam amin ya rab
malami tambaya ta gaba yake cewa da fatan malam yana lafiya a ne ita cewa Allah ka farta malam ina da tambaya akan fulani malam idan na haihu kafin na iyaye nake samun wani ciki to malam ya halatta ne plan
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ka duba cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam rahimahullah mujalladi na 32 namba na 110 yace yin child spacing halal ne a musulunci. Child spacing ban ce family planning ba, saboda usually kalmomi din da bambanci tsakanin family planning da child spacing. Child spacing shine tanzimul usra, yadda kake arranging gida, wato ba da tazara tsakanin yaya. Family planning kuma nake da shi wajen takaita aihuwa, mutum ya ce ɗa ɗaya ya ishe shi ko biyu ya ishe shi ko uku ya ishe shi. To idan ka dauki family planning shine cewa ɗa uku ya ishe ka ko biyu ko ɗaya, to anan malamai ba su halartar ba. In kuma child spacing ne ba da tazara tsakanin ɗa da ɗa, saboda mace na yawan kunika, to ya halatta a yi spacing tsakanin ‘ya’ya, saboda kada ya affecting lafiyar uwa da kuma ‘ya’yan da ake haifa, kuma kada ya cutar da tarbiyyarsu. To child spacing ya halatta. Amma family planning da manufar ƙayyade aihuwa, in dai ba dalili ne na rashin lafiya ba, baya halatta. Dalili idan muka duba, akwai hadisi da ke cewa tazawwaju al-wadud al-waluda fa inni mukathiru bikum al-anbiya a yawm al-qiyamah. Manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi yace ku auri matan da suke son ku, suke yawan aihuwa, ina so na yi yawa, na yi alfahari da yawan ku gobe kiyama. Alfaharin nan fa yana nufin zai ne da na kware, ba irin ƴan tasha din nan ba. ƴan tasha ba da suke magana ba, yana nufin ƴaƴa na kware, amma ba za ka aika masa ƴan tasha kuma ka ce zai alfahari da su ba. Dole sai mun haifa, mun yi tarbiyya, mun ilmantar da su. Wannan hadisi iya cikin sunan na Abu Dawud, hadisi na 2050 na tazawwaju al-wadud al-waluda. Za ka daga cikin hikimar aure ai akwai haihuwa. Don ka ce ɗa ɗaya za ka yi ko biyu ko uku ko abin da ya kamata haka, to ka yaki wannan hikimar da hadisi ya karanta. Na biyu cewa child spacing ba da tazara aihuwa yana halatta, kamar yadda Sheikh Usman ibn Laifa ya ce, saboda sahabbai suna yin abin da ake cewa al-azl. Al-azl shine withdrawal a lokacin da ruwa yake zuwa. To wannan azl da suke yi, akwai hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu da yake cewa kunna na'zilu wal qur'ani yanzil. Wannan hadisi muttafaqun alayhi ne, Muslim ya kawo shi a hadisi na 1440. Yace mun kasance muna yin azalo a lokacin mu'amala ta aure, qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba. Wannan ana kiransa a matsayin takriri ne na hadisi. Akwai takriri shine kaman approval silently. In qur'ani yayi shiru yana sauka akan abu, bai ce a daina ba. Fiyen halitta bai tsoratar ba, to iya nufin ku ci gaba da yin a lokacin ana wahayi. To tunda qur'ani bai hana ba kuma sahabbai suna yi, sai yace qur'ani ya halatta da abin tunda ya zama silent a kansa. Saboda dama akwai approval by ignoring abin da kake ba ce ka bari ba, to yana zama an yi approving ɗinsa ne a shari'a a lokacin da wahayi yake sauka. So da wannan sai suka ce, to in child spacing ne ba da tazara ta haihuwa, wannan yana halatta a musulunci, don sahabbai suna yi. Kuma a yanzu za ka iya kiyasu irin aiki da contraceptives, duka waɗannan suna shiga cikin babi ɗin. Amma in za a yi da manufa mai kyau, saboda lafiyar uwa ɗin, lafiyar ‘ya’ya, saboda yin tarbiyyarsu, amma kada a ce za a yi don tsoron talauci, saboda Allah ta'ala shi yake azartawa, ba mutum ne yake azartawa ba. Uba yana iya rasuwa ya koma ga Allah, kuma ‘ya’yansu suna rayu suna cin abinci ko ba su rasu ba. Saboda me? Saboda Allah ta'ala shi ne mai azartawa, ba babansu ne yake azarta su ba, Allah ne yake. Wallahu ta'ala a'lam. Sai mu ci gaba da tafsiri din aya ta nan ta ji a rama. Zai zama aya ta 117 ko insha Allah ta'ala. To sai a karanta mana a rama.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها
عَصِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
نعم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. آية تدريد ومشابقة آل إمران. الله يسي مثل الذين مثل ما ينفقون مثال الأبن سكي تشيروا في هذه الحياة الدنيا أو النرأي والدنيا أنا نفهم وأنت بصي إيماني لالله وأنت سكا كافرتي والله إذا سنة يدى وأن أبدانيا سنة مكو تو مثال الأبن سكي تشيروا كمثل ريح كمن مثال إسكاني إسكاني كذا وأغري فيها أتكنت سرون sirrun abu biyu ne. Abu na farko akwai albarq ash-shadid, akwai sanyi mai tsanani. Na biyu akwai sautu shadid, akwai sauti mai tsanani. To shine sirrun albarq ash-shadid wa sautu ash-shadid. To kaman wannan sirrun din ne asabat harsa qaumin, da wannan sanyi mai tsanani da ƙara mai tsanani da iska ta zo da su suka samu amfanin gonan mutane, ‘ya’yan itatuwa, vegetables ko seeds ko fruit nasu. A sabat harsa ƙaumin sai samu tsirrai na mutane amfanin gona da ya yi yabanya ya yi kyau. Mutane waɗanne zalamu anfusahum, wanda suka zalunci kawunansu, suka yi zalunci wa kansu. Shi ne mai zalunci wa zuɓu shaifi gairi muhallihi, suka sanya abu a gurbin da ba nasa ba, suka kafirce wa Allah. Fa ahlakat sai kona ya halakar da duk amfanin gona. Sai Allah ya ce wa ma zalamakumullah, Allah bai zalunce su ba, walakin anfusahum yadhlimuna, sai dai sun zalunci kawunansu ne don ba su cika sharuɗin karɓar aiki a wurin Allah ba. A wannan aya akwai manya-manyan darasi kamar haka. Akwai darasi na balaga, akwai darasi a cikin wannan aya da ya shafi albarka na amfanin gona. Na uku akwai darasi da ya shafi ba wa noma muhimmanci a wajen neman arziki. Darasi na balaga, mafalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya. A wajen malaman balaga, tashbihi yana da rukunai guda hudu. Akwai na farko al-mushabbah, na biyu akwai al-mushabbah bihi, na uku akwai adatut tashbih, na hudu akwai wajhu shabah. Wadannan su ne rukunai guda hudu. Tashbihi kuma ana kasa shi gida biyu ne a dunkule, ko a ce tashbihun ifradi da kuma tashbihun tamthili. Tashbihun ifradi shi ma yana kasuwa kashi-kashi. Wannan tashbihi din wani irin tashbihi ne? Tashbihun tamthili ne. Tashbihun tamthili yadda ake gane shi shi ne kamar tashbihi mai gidan sama, wanda zai ta magana yana nuna maka gaba-gaba kamar kana haurawa sama. Shi ne mushabbah yakunu mutanawwa'an min iddati umurin, wal mushabbah bihi yakunu mutanawwa' min iddati umur. Mushabbah din zai zama mataki-mataki ne. In ka ji maganar masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya kama zaliriyin, kaga ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya mushabbah ne, ka adatut tashbih kama zaliriyin mushabbahun bihi. Amma sai ka ce fi hasirun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum, duka wannan fiskokin mushabbahun bihi ne. Fa ahlakat, wannan menene wajhu shabah? Fiskan kwatanta sun shine gonar ta halaka. To shake cewa tashbihun tamthili mun wuce irin sa a baya, kamar yadda Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wannan zai zama Bakara ba, aya ta 261. Wannan shi ma tashbihun tamthili ne, shi ne wanda za ka ga ba fiska ɗaya ba ne. Tashbihun ifradi kawai na ce anta kal asad, kai kamar zaki ne. Kaga akwai mushabba mushabbahun bihi da adatu tashbih, amma babu wajhu shabahi, ifradi ne. In na ce anta kal asad fi shaja'ati wal iqdam misali, wannan ya zama tashbihun ifradi ne. Saboda me? Saboda akwai mushabba mushabbahun bihi adatu tashbih wajhu shaba, amma fiska ɗaya ne. Amma tamthili kuma yana zama mutanawwa, za ka ga ana ta maimaita magana, ana ta maimaitawa. Wannan iya daga cikin iya maganan Qur'ani, saboda balaga tana karantar da mutum iya magana, ko ya zama ilmul bayan, ko ya zama ilmul ma'ani. Bayan ilimi ne da ke taimaka maka wajen bayyana al'amura. Ilmul ma'ani wajen sanin ma'anoni da nuna gagara ba dau a ma'anonin al'amura, zuwa ilmul badi wanda shi ne asalin gagara ba dau din. So da haka wannan tashbihun tamthili ake kiransa ilimin balaga. Masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya kamathali rihin, wannan misalin da Allah ya bayar ya bada misali ne da gona, cewa akwai harsa qaumin zalamu anfusahum, sai ta kone. Menene ya kone gona? Sirrun. Amma a ka'ida albardu shadid da as-sautu shadid na iya kone gona? Gabanin mu je nan, akwai conditions necessary for photosynthesis guda nawa ne? Conditions da yake zama dole na photosynthesis. Photosynthesis shi ne green part of the plant da yake iya cin abinci, yana bukatar conditions guda hudu ne. Na farko akwai chlorophyll, na biyu akwai carbon dioxide, na uku akwai water, na hudu akwai sunlight. Wadannan su ne four conditions necessary for photosynthesis. Amma idan suka hadu gabanin mu je koyina, su ne bature yake kira guda hudu da bincike na zamani. Amma kuma akwai abun da ke iya sa ko sun hadu, in Allah ya turo ta jarraba kuma sai ta hana photosynthesis ya faru, sai amfanin gona ya lalace. Daga ciki shi ne wannan sirrun. Albardu shadid yana kashe amfanin gona, tsananin sanyi. Saboda me? Saboda duk amfanin gona akwai optimum temperature da yake bukata, shi ne maximum yanayi da yake bukata na sanyi da na zafi. In sanyin ya yi yawa zai iya kashe shi, in zafin yawa zai iya kashe shi. To dole ya zama within that range, amma in ya wuce zai iya mutuwa. Because of this, to sai zama sirrin din nan, sanyin ya yi yawa, ya wuce optimum temperature na harsa qaumin din. Tun da fa ya wuce, to zai kona shi. Shi yasa wuraren da ke da tsananin sanyi kamar Russia, Russia bangaren ta na Europe, wani bangare na Asia, saboda girmanta a duk duniya ba kasa da kai Russia girma. To in ka dauki Russia, bangaren da ke Asia, saboda sanyi dan adam bai iya rayuwa a wurin. Amfanin gona ba a iya shuka shi ya tsiro, shi yasa ba a iya rayuwa a wurin.
sannan in ka je wuraren da suke da tsananin sanyi kamar outside North America akwai wuraren da ba a iya rayuwa, akwai wuraren Asia da ba a iya rayuwa saboda sanyi. So da haka me yasa ya kone saboda optimum temperature da Allah ya turo wa gonan ya wuce abin da amfanin gonan ke bukata, da haka amfanin gonan sai ya lalace. So wannan iya cikin abin da ke lalata amfanin gona, temperature din ya zama very high, ya wuce range da amfanin gona ke bukata. Na biyu daga ciki, wuta na iya kone amfanin gona ko da conditions din sun samu, wuta na iya yi. Kada ma zaka ba mu misali.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.
نعم gabannin nan Allah yace inna balawnahum kama balawna ashabal janna iz aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastathmun. Aya ta 19 ita aran mayja wanda na kira din nan 17 da 18. Fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun aya ta 19. Fa asbahat kasrim aya ta 20. Fatanadu musbihin ta 21. Anizdu ala ardikum in kuntum sadiqin ta 22. Fantalqu wa hum yatakhafatun ta 23. Alla yadkhulanha al-yawma alaykum miskin ta 24. Wa qadaw ala ardin qadirin ta 25. Inna balawna falamma ra'aha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun 26 da 27. Bal nahnu mahrumun. Kaga anan wurin a cikin nun wal qalam daga aya ta 17 zuwa ta 27 ayoyi 10 sun ba mu labarin wanda suka yi niyyar rowa ne a gonarsu sai Allah ya kona gonar. Ashe kenan zafin rana ko zafin wuta yana kona amfanin gona ko da akwai conditions na photosynthesis. Na uku daga ciki, flood, ruwa idan yayi yawa yana kona, yana lalata amfanin gona. Idan aka samu ruwa yana iya lalata ta.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
كقوم استبع زهم أنا لقد كان لسبع
في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
فأعرضوا
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الكفور.
الله يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم شنو مهل الشاهد روى العرم سي الله يترو فلوت نروى سي لا لا تقول لكن وانا سورة السبأ دقى آية تقوم شابير شاشدة شابقي da abun da ya kama da haka. Muhallu shahid sailal arif, kage Allah ya lalata gonan da me da ruwa ne, shi yasa flooding ruwa idan yana yi yana iya sa amfanin gona ya lalace. To anan da Allah ya ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalabahumullah. Kage duk da conditions na photosynthesis suna nan, na chlorophyll da carbon dioxide da sunlight da water, Allah ya kona gonar da me da tsananin sanyi saboda temperature din ya wuce abin da gonar take bukata na sanyi. A wannan a science ne cewa condition hudu ne, amma mu a addinance conditions necessary for photosynthesis guda biyar ne. Guda biyar ne.
Na'am,
ara ma za ka yi nemo na biyar ne? أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
Allah ta'ala yake cewa afara'aytum ma tahadithun wannan shine condition na biyar a musulunci Allah yake ba fa yi dubi zuwa ga abin da kuke nomawa ba zai zama suratul waqi'a aya ta 63 sai ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin ku kuke nomar da abin ku tsarar da shi ko mu muke yi sai ya ce launa sha'u laj'allahu qutaman da mun so sai mu sa gonar ta kone sai ku zo kuna ta dana sani kaga annan condition na biyar kuma shi muhimmanci shine the will of Allah subhanahu wa ta'ala
Allahu akbar
duk wani condition da aka hada din Allah bai ce faru ba zai faru ba shi yasa a matsayin ka na musulmi ko da ka karanta four conditions for the sentence sai ka ce akwai muhimmi shine idan Allah ya so in bai so ba zai faru ba saboda ga gonaki nan Allah ta'ala ya kona su shine the will of Allah shine mafi muhimmancin sharadi kuma shine a takaddunmu na kimiyya ba a kawo ba amma mu kuma qur'ani ya gaya mana sai Allah ya so ya fito in Allah bai so ba zai taba tsara ba in ya tsara kuma zai lalace dan ga gonaki sun lalace darasi na gaba dake da muhimmanci da zamu koya shine qur'ani ya bada muhimmanci akan agriculture wajen arziki kasashe da dama suna da gold suna da diamond suna da makamantansu wasu suna da oil and gas amma dukkanin su muhimmancin su bai kai agriculture ba yanzu misali in an baka zinare kuma babu abinci kana jin yunwa me amfanin ka in kana jin yunwa mota zaka toku zaka zuwa gidan mai maka samai din shi yasa a dukkan arziki da Allah yake bayarwa aka sa babu wani abin da ke da muhimmanci da amfani kuma yake zama sababi na samun arziki da sauki kamar harkar noma in mun ce noma ya hada noma da kiwo saboda shi ma noma ne munasaba da wannan zan yi sharin ko da wasu shawarwari ga wasu daga cikin shugabanni a Najeriya musamman gwamnoninmu na arewa da daman su akwai wanda suna ta kokari a agriculture hanyar noma ana ta kawo tractors da dama da suna ta kokari wasu suna ta kokarin promoting security don a yi noma ana ta ba da discount na taki duka don a samu a yi noma ba mu da ni'imar da arewa ta kai noma kuma komai da ake cewa an samu amfaninsa bai kai noman ba don shi manyan zunan gaba kadan aka yi wasa shekara 20 30 40 mai ma za bukatar za ta yi karanci matuƙa da yawa a duniya don a yanzu kasashe da dama sun saka date na hana aiki da motar da ke aiki da man fetur kawai sai motar da ke aiki da hasken rana ko electricity a ji a yi cajin mota yadda ake cajin wata da wuta shi kenan yadda kake cajin mobile phone ɗin ka haka ake yi to don haka ke dan an kama hanyar ƙoƙarin takaita buƙatuwa zuwa gaba mu a arewa abun da yake baki yayin mu da kakarmu a shekarun baya shine noma kuma refineries na Najeriya da aka yi da harkan noman aka gina su akwai lokacin da kafin a fara discovery da exploration da production of oil and gas a Nigeria agriculture din shine babban abun da ke contributing to our economy kaga yadda ake gyada a Kano da makamantansu da wannan aka yi ta gina kasar nan a lokacin Allah ya ba mu land in ka dauki land din Najeriya yanzu zai iya zai kai 923,000 square kilometers wato square kilometers shine 923 wannan land din gabaki dayansa idan ka dauke shi 79% kashi 79 cikin 100 arewacin Najeriya ne only 21 cikin 100 ne kudanci so don haka land da Allah ya ba mu gonar noma da kasan noma akalla mun ninka kudanci kusan sau nawa kusan sau uku wajibi ne mu ba wa harkar noma muhimmanci shi yasa duk inda Allah yake karan jarrabawa Qur'ani bai ce mun kona man fetur din su bai ce mun kona zinaran su ce mun kona gonar su saboda ita ce asalin hanyar neman arziki tabbatacciya saboda abinci dole ne a ci shi dole ne a sarrafa abinci a ci mutum na ci dabbobi suna ci in ka dauki kasashen da suka ba agriculture muhimmanci da dama a state da fada da dama sun fara kokari ko da na karshe na ga gwamnatin jihar Niger gwamna Bago yana ta kokari an kawo tractorti da makamantansu duka wannan initiatives ne second term governors da dama sun yi initiatives irin nasu kuma yana da muhimmanci abinda zan kara akai shine cewa agriculture yanzu ya canja daga traditional agriculture zuwa mechanized agriculture and most importantly zuwa digital agriculture a digital agriculture baka bukatan babbar gona idan zaka yi noma yar karama kake bukata yanzu wace kasa ce tafi kowace sai da amfanin gona da fitar da amfanin gona a duniya asali America ne duk arzikin America da ci gaba da technology ba ta wasa da noma su ne na farko a duniya yanzu China da India da Russia suke nema su ci kafar America amma kasa ta biyu a duk duniya bayan America har zuwa 2021 ita ce the Netherlands shine kasar Poland ba Poland ba Holland ita kasar Holland the Netherlands gaba ɗaya girmanta is 41,583,000 square kilometers ne kana iya cewa jihohi shida a Najeriya kowanne ta fi kasar girma da Niger da Borno da Taraba da Kaduna da Bauchi da Yobe kana iya cewa girmanta kusan daidai ne da jihar Adamawa amma abinda da Nezala suka yi su ne na biyu a duniya kuma population ɗinsu har sun karu bai wuce 19 million people ba kaga population ɗin bai wuce ka ce na Kano ba ni a wuri na Kano wai mutum miliyan 19 a yanzu to shine dukkan adadin jama'ar da ke kasar amma su ne na biyu kuma ka duba girman kasarsu America ta ninka da Nezala a girman kasa sama da sau 270 sama da 270 Nigeria ta nirka da Netherlands akalla sau 22 da yan kai muka ninka su amma da Netherlands a 2021 abinda suka samu a agriculture sun samu abin da ya kai 114 billion US dalar Amurka dala ta Amurka dub biliyan 114 daga agriculture ita kuma America ta farko a lokacin ta samu dalan Amurka biliyan 177 amma kasar da take da mutum miliyan 19 sun samu a noma kudin shiga dala biliyan 114 a 2017 shine Najeriya ta samu mafi kankantan kudi a oil and gas an shiga recession an shiga jaraba kala-kala pricing ya yi crashing to the extent that cost of production ya fi kuma kudin sai da shi a duniya a wannan shekarar abinda muka samu 17 billion USD ne a bi shekara biliyan 17 na dala amma da Netherlands na samun sama da biliyan 100 a noma a wannan shekarar sun ninka mu daga noma abinda suka samu ya ninka abinda muka samu daga oil and gas akalla sau 10 noma da ake yanzu bai bukatan yawan girman kasa in muka ci gaba da damuwa da noma na tractor maintenance kada ya ishe mu mutane ba su da maintenance culture musamman har yanzu tunanin su duk abu na gwamnati bulus ne man tare ka baki sultan ne in kai wasa kudin da aka yi investing a tractor da sauran na'urori da kaki in aka sace aka yi noman wannan kudin ba zai dawo ba menene solution shine digital agriculture na farko a digital agriculture ko a rani zaka yi yana takaita bukatar ruwa da muke yi a ainihin noman mu da muke yanzu da tractor da sauransu a gona by more than 90% sannan yana removing aiki da maganin kwari da kaza da magunguna by kashi 95% daga cikin tsari na digital agriculture akwai littafin da na rubuta bai fito ba don hana yi practicing abin da wani nafsa agriculture da muka yi a Najeriya iya cikin abin da ya kai ni wasu kasashe na Larabawa ina dan taimaka musu da waɗannan fikirori da yana cikin abin da ya kai ni manyan kasashen Larabawa guda biyu masu arziki sosai da suke son samu tsarin da za su shirya kansu ba sai an kai musu ba to shi ne tsarin da na ɗaya daga cikin dalilai da dama da nake zuwa wurarensu one of out of many a digital agriculture na farko kana buƙatar idan za ka yi shi ka gane cewa akwai abu da ke cewa vertical agriculture shine sai kaga an yi gonar wata kan wata wata kan wata a the Netherlands wannan karamar kasar har akan rufin din masallaci da zaka iya yin noma da zaka ciyar da iyalanka kuma wata kila ka sayar a shekara ka samu kudin shiga da ba zai iya gaza naira miliyan 50-60 ba akan iya rufin din masallacin nan akan gida ba suke kan gidanka kwanan ya ishe ka noma duk abin da zaka ci sannan akwai abin da ake cewa soilless agriculture wato noman da babu kasa ita kasar ba yanzu ba sharadi bane na noma ko ba kasa ana noma sunansa soilless agriculture ba sai da kasa zaka yi noman ba shi yasa kace ga suna greenhouses akwai abin da ake cewa plant lab akwai precision agriculture yadda ake ana deploying artificial intelligence da big data wato process na big data analytics da robot ta inda ba a sa ruwa yayi yawa sai an duba wani lokaci ake buƙata yanzu irin ruwan mu na noman irrigation to haka za su ai ta zuba ruwa a gona ya jike wani lokaci ruwan yayi yawa matsala ne akwai iya quantity da ake so so through digital agriculture sai dai ka ba ruwan iya dan abin da yake so kuma wajen bayarwan kashi 90 cikin 100 ruwan da muke zubawa babu buƙatar sa gona mai girma baka buƙatar ta in ka samu fili da ya kai 5000 square kilometers ya ishe ka a gona za ka yi noma da zai rike iyalanka mutum 40-50 a shekara sannan za ka iya fitar da shi a shekara ka ci ribar miliyan 60 zuwa miliyan 100 na naira yanzu ka dauki din Netherlands wahala ta sa suka yi wannan tunanin lokacin da aka yi yaƙi na Second World War yaƙin duniya na biyu kamar yadda ake faɗa a 1944 su mutanen Nazi su suka yi blocking inda ake kai abinci zuwa ga the Netherlands su kuma the Netherlands din 41,000 square kilometers nan ba wai duka ma kasa bane kashi ɗaya cikin ukun kasar yana under sea level ne only kashi biyu cikin uku ne ma kan tsaurarin kasa sai suka yi ta kokarin land reclamation shine za su yi reclaiming land a yi ta sand filling irin yadda yanzu ake a Lagos a rika cika ruwa da kasa don a rika gini a wurin to suka yi ta reclaiming land suka yi ta reclaiming land sai suka introducing digital agriculture daga baya to a yanzu a duk shekara sukan ci riba daga harkar noma a kasar a samu abin da ya kai dala biliyan 110 zuwa 140 ba mu taba samun wannan a mai ba ko a man ne tsanani a samu 37 billion USD to ko a man ne mafiya yawan abin da muka samu shine kashi ɗaya cikin uku abin da suka samu kasa ma da kashi ɗaya cikin uku so kula ga wanda ke da energy initiatives na digital agriculture wanda muke advocate ina da yakinin jihohi a arewa akwai da za su rika samun kudin shiga mafi kankanta dala biliyan 10 a wata a shekara dala biliyan 10 matsalan minimum wage za a magance matsalan welfare za a magance free education da wannan za a iya yin sa free healthcare duk da wannan za a yi duk jihar da ke samun karin dala biliyan 10 na kudin shiga in tana wannan harkar noma me ba za ta yi ba nawa ake bayarwa grant din a yanzu duka nawa ake bayarwa monthly fact din an raba nawa ne kuma mu dole sai mun canja mun yi reorienting kanmu mun canja tunani har yanzu matasan mu sun bi buƙatar ci ma zaune anything da za a wahala ba sa buƙata kuma wallahi ba daidai bane dole mu amince dukkan wata wahala mu shiya ka dan me saboda dan gaba kuma ni'imomin da Allah ya mana da hikima yayi su a arewa mu tabbatar mun yi leverage din su don mu dogara ga kai saboda kalubale na tsaro a yanzu da muke da shi da kalubale na karancin resources digital agriculture is better ba ka da bukatar yin nisa da cikin gari da ya kai kilomita uku ba ba ka da bukata in kana da fili a bayan gidanka ya ishe ka ba ka da bukata a bayan gidanka kana iya noma a kan gidanka kana iya noma kuma ba ka da matsala babba ta magance abin da ya shafi damuwar mu yanzu ta maintenance mutanen mu da dama idan ka ba mutum tractor kake je yayi ka ba shi wata kara dai ka ga yadda abin zai laba ba mu da dabi'a ta maintenance ba mu da ita fata fata kuma maintenance din iya da tsada kuma yana da wahala so duk da haka dai na yaba irin waɗannan abubuwa din amma encouragement dina ga gwamnonin mu shine we should go higher mu ga introducing digital agriculture ga sunan kasashen da suke yi suna ci gaba yanzu Ghana recently sun zo sun ce su ba suna so su fara digital agriculture kasashe da dama irin the Netherlands su ma sun yi copy in Thailand su recently suna copy model in the Netherlands so irin waɗannan al'amura noma iya da muhimmanci yana da amfani yana da fa'ida duk wanda ya sani iyayenmu a rayuwa da noma suka dogara da ɗan kaɗan ne suke kasuwanci. Anguwa masu kasuwanci bai ce mutum uku ko huɗu ba, kawai noma za a je a yi a cika rumbu da shi wani ɓangaren a sayar a sayar kayan miya ba haka ake yi ba. Waye damu da sayar abinci bai dame su ba. Lokacin ma babu yalwan takin zamani mai ake aiki da shi, wani lokaci kashin dabbobi ake haɗa a kai gonan a zuba. A yi ta tara shi a lokacin rani inda mallam zai fara aiki da shi. So ina encouraging digital agriculture matuƙa da gaske da concept ɗin a yi. Ko a nan Abuja na taɓa yin concept ɗin, sannan na taɓa aiki da concept ɗin a Gombe da wasu wurare aka karantar da matasa yadda ake, wasu daga cikinsu ba duka ba, kaɗan daga ciki. Yana da matuƙar muhimmanci in kai wannan ko a Abuja kake lokaci ka huta ma da sayan abinci. Don babban matsalar mu a arewa shi ne a yanzu ƙarancin kuɗin shiga a jihohi. Duka jihohi suna complain kuɗin shiga ya yi matuƙar ƙaranci. Duk da ya ƙaru, amma duk da haka ya ƙaranci, to digital agriculture zai ba mu abin da FAC da ake bayarwa, amma ba zai bayar ba, zanga zabo ƙarshen wata a rama kuɗi a dare, ba zai bayar mu a digital agriculture. Kuma abin da nake faɗa na increase agriculture, ai na yi aiki a office daga 2019 zuwa 2023, ai na yi zuwa na sector na digital economy sector daga 2019 zuwa 2023. Na ƙara revenue a ƙasashen nan na Najeriya da kuɗin da ake biyan har albashi daga sektan ya ninka wanda ake samu daga oil and gas sau uku. Kuma ba ni na faɗa ba, ga result ɗin nan KPMG suka yi binciken da kuma FCDO Foreign Commonwealth and Development Office da ofishin sakataren gwamnatin tarayya aka kawo turawa da baƙaƙen fata. Ba ma mutum ɗaya da za ka ce ko ɗan arewa ne ko musulmi ne a duniya ba daga ce maybe ya mun kara. Da suka yi analysis suka ce zaman da na ya ofis sun gabatar da result on 17 and 18 of October 2022 na ƙara revenue daga digital economy sector increase din by 594%. Kusan na ninka kuɗin shiga sau shida. Suka ce revenue da na samu a lokacin da ake a Najeriya kwatari a wata uku ana samun kuɗin shiga daga sector ɗin miliyan 51. Lokacin da na bar ofis a wata uku ya koma biliyan 408 daga me? Daga biliyan 51. Kusan ninki shida ne. Kuma duk wannan kuɗin muka yi ba kwabo ɗaya da muke nema, dukkan gwamnati muke rimitin wa ita. Babu rekod ba ta taɓa cewa ko naira ɗaya a riƙe a ministry ko a sector ɗin ko a wani parastatal da ke wanda mai zama. Dukkan kuɗin a lokacin da ake lockdown ai albashi a kasar ba mu muka riƙe daga sector duk Najeriya shi ake rabawa wa jihohi su biya albashi. So abinda nake magana da revenue generation ba ban sani bane, nayi ne. Amma yanzu da aka fitar da result kuma bayan tafiyar mu MTN kadai for the first time a tarihi sun yi asarar ba ma magana riba asarar biliyan 177 a shekara. A kasar shekara biliyan 107, to yanzu asara ba ake ba tunanin riba ba. So da ke issue na revenue generation ba wai ba mu sani bane. Duk inda na yi aiki mafi kankanta ina increasing revenue generation mafi kankanta 400% ne har zuwa sama da haka. Amin. So don haka in ina magana revenue generation ina magana kan abin da na sani ne, kan abin da muka sani ne ko muka aikata a aikace. Resultin yana nan yanzu, rahoton cewa na kare ba 594% a Najeriya. Recording yana cikin presidency a yanzu, akwai record din, akwai option SGF, kuma duk wani minister an ba shi copy. Su FCDO da KPMG suka ce a kuma waɗanda aka ba wa aiki a shekarar ni ne na ɗaya a Najeriya a performance. Saboda abu takwas aka bani, kowanne A plus na gama da shi, kowanne da A plus. So ba abu ne da yake wai ba a sani ba ne. Shi yasa yanzu da makammala aikin nake da peace of mind, saboda aikin is too demanding, na sha wahala. Ni in ka ban amana ba na iya bacci. Lokacin quality of service ko a Facebook na gani ko Twitter mutum da ya complain duk kamfani ta san an kira su. In network ya yi down ba na bacci sai ya gyaru a Najeriya, don ina tsoron kar in ji Allah ya tambaye ni. To ba yanzu an huta. Kuma a haka fa da muka ƙara revenue, kar ku manta, tun da na shiga office ba a taɓa ƙara kuɗin buga waya ko data da kwana ɗaya ba. Zuwan da na yi 1 GB na data, average price ɗinsa 1 GB naira 1,200 ne. Bayan na kammala na fita ya koma average price na 1 gigabyte ya dawo 320 daga 2200 ya dawo 320. Kaga kenan ba a takurawa talaka ba kudin komai aka yi me kudin shigan ya karu saboda in mutun ya san leadership babban hakkin shugaba shine tausayawa rayuwar talakawa duk decision da zaka yi idan talaka zai wahala karka kuskura kai shi a ka'idar shugabanci talakawa sune baseline ɗinka duk abin da zai sa talaka yi to zaka kar a yi shi in aka yi za a yi da alfari shi mai kudi da mai mulki duk kuncin rayuwa sun san dabarbarin da suke so rayu cikin sauki amma talaka bai da any gata sai Allah to shi yasa leadership mai inganci shine yayin zamu kare talaka kada ya wahala sati ɗaya da lambar ofisan da wani babba ya sami daga kamfani yace oga mun yi a zamanin ka mu kare kudin waya kudin data ka yanzu ka ba ni san tafiyan ka don kana mana kokari ina murna zaka tafi don kana tafiya zamu kare to a yanzu daga tafiyan ba kare ba
an kare
aka ta so amma ba a taɓa yi ba a zamanin ya balma an rage kuɗin daga 1200 zuwa 320 tsadansa 350 so shi talaka ka'ida shi ne baseline kan zaka take decision duk abin da zai tozo ka talaka ko ya saka damuwa ba a yi sa shugabanci shi mai kuɗi duk kuncin rayuwa san dabarbarinsa masu mulki duk bala'i da ake ciki sun san dabarbarinsa za su rayu za su je Ingila za su je Amerika za su je medical check-up amma talaka fa bai da wata dabara. Allah shi samu wani ya lafiya.
Amin.
Allah shi samu wani ya lafiya.
Amin.
Allah shi samu wani ya lafiya.
Amin.
Insha Allah. Don haka matsalin ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya. Misalin abin da suke cewa a rayuwar duniya kamar matsalin ri'in fi asr. Kamar amfanin gona ne da a cikin sa akwai sanyi mai tsanani da kara mai tsanani. Asaba har saqal min zalamu anfusahum wanda yasa shafi amfanin gonan mutane fa halakat sai gonar ta kone ta lalace ta halaka wama zalamahumullah Allah bai zalunce su ba kawo nan su suka zalunta wannan kuma bangaren aiki tashbihi ne anan kwatance ne ake kwatanta aikin waɗanda suka yi wa Allah butulci da konewar gona amma kuma akwai inda ayoyi a Qur'ani suka bayyana karara cewa duk abin da suka ciyar dan su dushashi addinin Allah ba za su yi nasara ba za ka ba misali
innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
ميسا باتا دا جن دي نمبا ايه 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 ميكي فاروان wanda suke baya a nan daga an karatu a gari a lokaci masu je suna ne ta tashi daga ga aka bada an dai da gaggawa ba dalili mafalu mai ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون wannan zai zama cikin amfal ne aya ta 36 lalle ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su don su tun su rufe addinin Allah su hana a fahimce shi liyasuddu an sabilillah Allah ya ce fasayunfiquna da sannu za su ciyarwa thumma takunu alaihim hasaratan sai zama asara a gare su thumma yughlabuna kuma sai a rinjaye su walladina kafaru ila jahannama yuhsharuna wanda suka yi wa Allah butulci suka kafir sai masa zuwa ga jahannama suke tafiya Allah ya kare mu daga butulci da kafircewa gare shi don haka aiki Allah baya karba sai aiki na wanda ya imani da Allah Allah ya bamu ikon aiki imani da shi ya kuma bamu ikon aiki da ilimi da dukiya da lokaci da mutunci dan taimakon al'umma da ciyar da addinin Allah gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam.